Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Gabarin da sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Habdan wanda ke jagorantar rundunar sa-kai ta RSF. Taron ƙasashen ƙungiyar G7 masu ƙarfin tattalin arziki ya buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen daƙile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a Turance. Hukumomin shari'a na ƙasar Iran sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban ƙungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan ƙasar zuwa ƙasashe makwabta domin sana'ar karuwanci.
Tumasu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 20 ga watan Mayu shekara ta 2023. To kun ga dai kun ji kanun labaran duniya, idan kuma muka je wato ne muka leka bangaren rahotannin mu, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gabatar da wasu mutane fiye da 100 da ta kama bisa zargin aikata manyan laifuka daban-daban a jihar.
Akwai masu shaɗe, akwai masu kisan kai, haɗin baki da kisan kai, akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu, akwai masu kwaya ko sai da kwaya.
Haka kuma za mu kawo muku fashin bakin masana dangane da kalubalen tattalin arziki da ke jiran sabuwar gwamnatin Najeriya da za a kaddamar a ranar 29 ga wannan watan na Mayu.
Bashin da naji ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan 103. Wannan basussukan babban kalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa.
Idan muka leka kasar Kamaru, za mu kawo muku rahoto kan bikin ranar haɗin kai 'yan kasar ta bana. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirinmu na Adawo Lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaru. A jiya Juma'a, shugaban da na sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wanda ke jagorantar rundunar sa-kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna, inda fada ya barke tsakaninsu fiye da wata guda da ya gabata. Yanzu a jiya Juma'a ana ci gaba da gwabzawa tsakanin dakarun bangarorin biyu, musamman babban birnin kasar ta Sudan wato Khartoum da kuma yankin Darfur. Yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa bukatun ayyukan jin ƙai na ci gaba da ƙaruwa a ƙasar ta Sudan, inda har ma shugaban hukumar kula da ayyukan jin ƙai na majalisar Martin Griffith ya sanar da tallafin dala miliyan 22 ga asusun tallafawa al'ummar Sudan da suke fita daga ƙasar saboda yaƙin. Hukumar ta ce zuwa yanzu fiye da mutane miliyan guda ne suka rasa matsugunansu sanadiyar faɗan madafin iko tsakanin al-Burhan da Hamdan, yayin da ɗaruruwa suka rasa rayukansu cikin fiye da wata guda da aka kwashe ana gwabza yaƙin. Rahotanni sun ce fararen hula sun shiga yaƙin a inda ƙabilu daban-daban ke kai wa juna hari a ƙauyukan lardin Darfur, yayin da aka ci gaba da musayar wuta a tsakanin dakarun gwamnati da mayakan sa-kai na ƙungiyar RSF a birnin Khartoum a jiya Juma'a. Taron ƙasashen ƙungiyar G7 masu ƙarfin tattalin arziki ya buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen daƙile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a Turance. Ƙungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta ƙaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. A ƙarshen taron da suka gudanar a Hiroshima, babban birnin ƙasar Japan, shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta G7 sun faɗa a yau Asabar cewa za su samar da wani kwamati da zai yi nazari akan matsalolin da suka danganci kwaikwayon fasaha da jirkita bayanai. Mambobin na ƙungiyar G7 sun lura cewa sabuwar fasahar rubuce-rubuce ta ChatGPT da hanyoyin ƙirƙire-ƙirƙiren sauti da hotuna ta hanyar kimiyyar artificial intelligence abubuwan farin ciki ne amma sukan jefa fargaba da kuma haifar da rudanin haƙƙin mallaka tsakanin ma'abuta kirkire-kirkire da rubuce-rubuce a duniya. A daren jiya Juma'a, Rasha ta kai hararraki ta sama a sassa daban-daban na ƙasar Ukraine da suka hada da babban birnin ƙasar Kyiv. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa ƙasar Japan domin halartar taron ƙungiyar G7 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Jim kaɗan bayan isar sa birnin Hiroshima, inda taron ya wakana, shugaba Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa manufar taron ita ce wanzar da tsaro da kuma haɓaka haɗin kai a tsakaninmu domin tabbatar da nasararmu. Yana mai cewa nan gaba kaɗan zaman lafiya zai kasance tare da mu.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gabatar da mutane 110 da ta kama da ake zargi da aikata manyan laifuka daban-daban a faɗin jihar, a ƙoƙarin da ta ce tana yi na yaƙi da miyagun laifuka da matsalolin tsaro a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kwamishinan 'yan sandan Abdul Umar ya yi dai ƙarin haske game da waɗannan mutane da aka kame kamar haka.
Mu 'yan sanda ba za mu ƙasa a gwiwa ba domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Borno. Yau na tabbatar muku da cewa mun sami case guda 70, wanda kuma ba mu ƙasa a gwiwa ba da sannan muka samu wannan case ɗin mun sake miyagu 110. 110 nan za su fuskanci bincike mai tsanani, wanda kuma idan mun gama cikin ikon Allah za mu kai su kotu. A cikin mutanen da muka kama akwai masu fyaɗe, akwai masu kisan kai, haɗin baki da kisan kai, akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu, akwai masu ƙwaya ko sai da ƙwaya ko shan ƙwayan, kuma sannan muna da waɗannan 'yan maliyans. 'Yan maliyans ɗin wasu 'yan ƙungiya ne masu gashi a hargitse, kuma sukan tasowa mutane wanda ba su ba su gani ba, sake su da wuka, wani lokacin su kwace musu abubuwan hannunsu har ma da kuɗi. So cikin iko Allah mun tattauke su. Akwai kuma ishu na ganye mai yawa wanda muka kama, amma kuma masu ganyen sun gudu, sai dai muna kan kokarin tafke su. Idan mun tafke su kuma su cases na kwaya da sauransu muka mika wa NDLA domin a tabbatar da cewa an hukunta masu laifin.
To kome mutanen da aka kame da waɗannan laifuka da ake zarga ke cewa
Falmata Buka.
To me kike aka kawo kenan? Na
laifi.
Na me kenan?
Na haifi yaro na jefa.
Kin jefa da yaron? Ba ki haife shi da uba ba ne?
A da yake ni ban sani ba, ita ne ta fara dukana sai abin ya zama da ajali. Na gan su korai, na gan su ba 'yar uwata ba ne, ni ban taba ganin ta ba.
Yanzu yarinyar ta mutu? Ta mutu ko ba ta mutu ba?
Ta mutu yarinyar.
Ta mutu.
Amma ni ban.
Amma ta ma kin san ta?
Ban san ta ba. Ta je ne gidana.
Ko ta je gidan ki ne? Me sunan ki?
Sunana Fat.
Mohammed.
Na Mohammed? Me kai aka kawo ka nan laifin me kai ake zaranka da shi?
Laifin zata.
Zata me?
Waya.
Waya aina?
A wajen.
Na post office?
A wajen.
Ya sunanka?
Ali Malam.
Ali Malam, me kai aka kawo ka nan?
Allah wani ni akwa shi ne aka kawo ni nan. Yaran anguwanmu ne suka yi kisa.
Suka
yi kisa.
Suka yi kisa?
Eh.
Yaran anguwanku?
Eh.
Wasu mutane ke nan da ake zarga da aikata laifuka daban-daban a jihar Borno da kuma ake hannun jami'an 'yan sanda a yanzu hakan, wanda suka ce za su gurfanar da su a gaban kotu idan aka gama bincike a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Italiya na samun tallafi daga kasashen ƙetare a daidai lokacin da take fuskantar mummunar ambaliyar ruwa wadda aka bayyana a matsayin mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin ƙarni guda da ya shuɗe. Rahotanni sun ce mutane 14 aka ba da labarin sun mutu yayin da dubbai suka tsere daga gidajensu, inda aka ba su mafaka a wasu cibiyoyi. Hukumomin ƙasar sun ankarar da mazauna sassan lardin Emilia Romagna, inda gabar koguna da dama suka kare sanadiyar ambaliyar. A yar masu aikin ceto na ƙara ƙaimi wajen tallafawa yankunan da ambaliyar ta yi wa barna da kuma waɗanda ke fuskantar barazana daga ambaliyar bayan da aka kwashe watanni 6 ana malala ruwan sama. Jami'an aikin ceton waɗanda suka ƙunshi sojoji da sauran jami'ai na neman mutanen da ruwa ya yi wa gidajensu ƙawanya da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar. Tunda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana aniyar tallafawa ƙasar ta Italiya dalilin wannan iftila'i, kamar yadda shugaban hukumar ta WHO mai kula da yankin nahiyar Turai Hans Kluge ya bayyana. Hukumomin kula da fannin shari'a na ƙasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban ƙungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan ƙasar ta Iran zuwa ƙasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'ar ta Iran ta ce wani mutum mai suna Shahrooz Sakanur, wanda aka fi sani da Alex, shi ne shugaban kungiyar kuma shi ne ya jagoranci safarar 'yan matan zuwa wasu ƙasashen Larabawa, kamar yadda kamfanin jillancin labaru na Mizan ya ruwaito. A yau da safe ne aka zartar da hukuncin kisa ga Saknuri saboda samun sada laifin safarar bil'adama da kuma tursasa karuwanci. A shekara ta 2020 kafofin labarai na Iran sun ruwaito cewa an kama Alex ne a ƙasar Malaysia bisa haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa. Kana daga bisani aka miƙa shi ga hukumomin na ƙasar Iran. A shekara ta 2020 ma an yanke masa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin rashawa da cin hanci.
Taida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ƙasar Kamaru yau ne aka gudanar da bikin ranar haɗin kan 'yan ƙasa, bikin da ake yi a kowace shekara domin ƙarfafa zaman lafiya tsakanin al'ummomi masu ƙabilu da addinai daban-daban a ƙasar. Muhammad Rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani.
Matsayin birnin Gawundare ne yasa ya zama wani wuri mai muhimmanci wanda ke bada damar rayuwa tare, zama tare na da tushe a cikin rayuwar al'umma. Muhammadu Awal Amawo ya ƙara da cewa
Kamarumu ba mu da bambanci don muna da kabila yayi 200 da 'yan kai, ba magana arna, ba magana musulmi, mu dukkan mu haɗe yake. Idan suna sallan suma suna kiran mu kuma idan muna sallan azumi da laya muna kiran su su zo wajen mu. Tsakaninmu da kabilu kam ba matsala, mu musulman Kamaru gaba ɗaya. Shi yasa kaga ake zaman lafiya a nan ƙasar mu, don ba gaskiya wannan arni wannan musulmi ne, mu duk ɗaya muke.
Zama tare kaman yarda da juna na haifar da karɓan nau'in sutura. A nan cikakkiyar kwatanci na zaman tare yake. A wannan yanki na ƙasar al'ada ba ta yin sofaye. Ibrahim Malam Ambargo ya ce,
akan maganan kuma shi sutura na ke faɗa, sutura kan a yau kowanne na kowa ne. Daga can ba za ka hango mutum ka ce shi nan kaza ba ne, a musulmi ne da tsaron nan, ko arne ne da tsaron nan, ko kuma anne ne da jumfa nan, ko kuma da garin nan musulmi ne. A nan yanzu wannan kan babu shi.
Aure tsakanin ƙabilu ba shakka ba wai kawai ana yi masa rawani ba ne, fiye da haka kuma ya tabbatar da matsayi da haɗin kai ya cimma a wannan yanki na ƙasar. Sunusi Sarkin Gorun Adamawa ya yi bayani kamar haka.
In ka koma can baya, ai iyayenmu nan, in dai ka ga dottijo na da mata biyu uku a gida, to zaka samu duk ƙabilai ne a cikin gidan. In ma Bahaushe ne bai ji haɗa Hausa duka hudu ba, zai zaka samu a'a Bahaushiyan, ba Fulatana, ba Bumiya, ba Duriya, a'a zaka samu ma irin waɗancan ƙabilun da suka dawo cikinmu suka musulunta, duk su ma ana aurensu a zauna da su, kuma an haifa da su, yanzu duk an zama ɗaya. Yanzu dai ka zo anguwa Hausa nan dai ba za ka bambance waye Bahaushe waye ba Bahaushe ba.
A ra'ayin ƙorarre, haɗin kai yana nufin horar da 'yan ƙasa a cikin al'adunsu, mutunta ra'ayi na gaba ɗaya, amfanin jama'a, ɗabi'a da kimar demokradiyya, damuwa da rayuwa tare cikin jituwa da buɗewa ga duniya. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gawundare Cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnati a ranar 29 ga watan nan na Mayu, masu fashin baƙi na bayyana irin ƙalubalen tattalin arziki da ya baibaye ƙasar, wanda kuma suke fatan sabuwar gwamnatin za ta mai da hankali a kansa. Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoto na musamman daga jihar Filato.
Najeriya da ke da taken mafi karfi a Afirka tana da akalla mutane da suka haura miliyan 200. Karfin tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur da iskar gas da take sayarwa a kasashen duniya sai harkokin noma da sauransu. Haɓaka tattalin arzikin ƙasa na daga cikin manyan batutuwa da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya kamata ta fuskanta. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya mun shimfiɗa kan halin da Najeriya ke ciki a fannin tattalin arziki da abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa a gaba.
Bashin da naji ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan 300. Wannan basu sukan babban kalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa. In basu shirya kuɗaɗen shiga ba, harkan gwamnati ma yana iya zaman babban damuwa ne. A wannan shekaran akalla kusan 60 ko 70 kuɗaɗen shiga yana tafiya biyan basussuka. Yawanci masu biyan haraji talakawa ne, manyan mutane ba su biyan haraji. Wato in gwamnati ba ta yi wani shiri ne dindindin da za ta bi duk masu biyan haraji ba, kuɗaɗen da na shigowa ba zai iya biyan bukata ba. Domin kowane ɗan Najeriya guda ɗaya bashin da gwamnati suka riga ta ci da ya dora kan wuyan kowane ɗan Najeriya ya kai kusan 300,000. To biyan wannan basussuka babban damuwa ne. Kasafin kuɗin Najeriya ba ma iya samun biyan bukata. Kamar wannan shekaran, kasafin kuɗin shekara Najeriya triliyon wajen 22. To a cikin wannan kuɗin akalla triliyon 10 bashi za a ci. A cikin 22 da aka kasafa ɗin, triliyon 6 zai tafi biyan ruwan basussukan da an riga aka tara. A nemi ƙwararru, kuma ƙwararru kuma masu faɗin gaskiya.
Duk da yake kayan maganan biyan haraji, akwai waɗansu hanyoyi da ita gwamnati za ta duba na abubuwan da muke da shi na albarkatun ƙasa ko kuma waɗansu albarkatun da Najeriya ke yi da ke da shi don ta mai da hankali kai ta yanda za a inganta wannan kuɗin shiga.
Suna nan da yawa. Ɗaya daga cikinsu masalan sacin man fetur da ake yi kamun ma a sarrafa shi, ya kamata gwamnati ta kula da wannan wurin. Na biyu, ba state guda ɗaya a Najeriya da bata da ma'adinin da za ta biya mana bukata ba, amma ana kai su Turai gwamnati bata samun haraji a kansu. Dole sai an yi wani abu a kai. Maganan cin rashawa, mun dinga fadiwa daga dola wajen 200 kowane ɗaya, yanzu ana neman 800 ne. To kuma dada fadiwa yake yi. IMF kwanan nan tana ce basussukan mu ya dada muni domin naira mu bata da amfanin da ya kamata. Wannan abun tana mugun ƙara yawan basussuka da muka tara. To in ba da maruwanta, to in ba dai an magance shi ba, ba za a ci nasara ba.
Ganuhu Shehu Kanam kuwa, gyara bangaren wutar lantarki zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya.
Duk kasan da za ta samu ci gaba mai ɗaurewa, ci gaba da zai buwaye mutane su samu abun da za su yi na dogaro da kawunansu, na bunƙasar masana'antu, to dole sai an samu ƙasa tana da arziki na wutar lantarki. Saboda na farko masana'antu ba za su iya wanzuwa su yi aiki, su kuma samu daman ɗiba ma'aikata, a rage zaman banza, dukiya ya yalwata a cikin al'umma ba, sai an samu wutar lantarki. Kamar yadda nake miki magana, Morocco yanzu tana kokarin wuce gaban kowane ƙasa a Afirka gaba ɗaya wurin tattalin arzikin wutan lantarki ta aiki da karfin hasken rana. To wannan tsarin Najeriya muna da kafan da zamu iya yin wannan fiye da kowace irin ƙasa a Afirka, ganin cewa wurin da Allah ya ajiye mu. Ni ina kallon cewa idan muka inganta wannan bangaren, to zai taimaka wurin inganta abin da ya shafi aikin gona, zai taimaka wurin farfado da masana'antunmu, zai taimaka wurin ba wa matasanmu da yawan gaske da suke zaune ba su aikin komai su samu daman da za su yi dogaro da kai.
Idan aka ci ka ba da shawara, duk da yake ita wannan gwamnati mai wucewa ta yi iyakan kokarinta, amma kana ga ina ne ta gaza na wajen haɓaka wannan wutar lantarki?
Ai, gaba ɗaya bangaren wutar lantarki a irin nawa fahimta an samu gazawa. Babu wani bangaren ƙasar na yanzu da zaki je ki samu wutar lantarki awa ɗaya, awa bakwai ana nan an ba da wuta. To ta ina masana'antu za su gudana? Ta ina ƴan kasuwa za su yi kasuwanci? Ta ina kuma mata da ke sayar da zoko da take son ta sayar mai tsanyi za ta iya tsayarwa? Kamar yadda ake cewa shi shugaban kasa zabebe ya yi iya kokari aka samu independent power supply wa jihar Lagos. So muna ganin da gaskiya ake bukata, muna da gas, muna da koguna, muna da wurare daban-daban da za a iya hanesin a samu wutar lantarki a Najeriya.
A cewar Mr. Austin Gozuk, malami a sashen tattalin arziki a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau, Najeriya za ta iya inganta tattalin arzikinta da fasahar zamani na ICT.
Shawaran da zan ba ma wannan gwamnati, in za a iya tackling issue of security, zai ba ma mutane confidence a wannan gwamnati.
Tsaro
kenan. The next thing to do is to reduce the cost of governance. A rage
inda ake kashewa
musamman
harkokin ayyukan gwamnati.
Haka akwai agencies na gwamnati da suna repeating abubuwa da yawa, in za a iya margin nasu a wuri daya zai taimaka samun kudi a yi kuma wasu abubuwa da kudade. Another way shine a duba kuma zancen ICT.
Amma idan aka ce kamar ICT da kai magana wayannan kafafe na zamani, ta yaya gwamnati za ta samu kudi a irin wayannan wuraren?
Dole ne sai mutum ya ji da nisa, ba mutum yana da waya yana aiki a ciki. Kuma a wannan duniya da muka samu kanmu yanzu haka dinnan, abinda yana kawo tattalin arziki sosai kenan ICT.
Masana sun yi ittifakin haɓaka tattalin arzikin Najeriya shine zai samar da aikin yi wa dimbin matasan ƙasar da shawo kan matsalolin tsaro da samar da ci gaba a sauran ɓangarorin rayuwar al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta gaida Zainab Babaji. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta biyu da Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Mabaya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yanzu wannan shirin na ci gaba da duba batun alƙalumar da sashen 'yan sanda mai kula da motoci ya fitar na mutanen da suka mutu cikin watanni ukun farko a wannan shekara ta hanyar hatsarin ababen hawa da suka kai 544, lamarin da ya daga hankalin al'ummar ƙasar. Wakilinmu a birnin Kumasi, Hamza Adam, ya tattauna da Malam Muhammad Kana, sakataren wata kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta ƙasa ta GPRTU, ko ya suka samu wannan labarin.
Labarin da ya zo mana kan asalin mota yana da ban tsoro kwarai da gaske, domin as of last year da muka yi meeting statistics ya nuna cewa kaman accident ya reduce, ya zo kasa, most especially in Ashanti region. Sai muna duban kaman in mun shiga sabon shekara da muke cikin ga haka za a tafi da yake, za mu samu accident free kan hanyoyinmu, domin saboda direbobinmu last year nan sun kiyaye, Allah ya kiyaye su, kuma sun kiyaye kansu. Sai dace wata uku da muka shiga cikin first quarter nan ba haka muka same shi ba. Hatsarori iri yake da ban tsoro, don shi abin da bai cewa ne waɗanda suka rasa danginsu a cikin wannan hatsari, muna ma kowa ta'aziya, Allah ba kowa hakuri, wayanda kuma suka ji ciwo kuma Allah warkar da su. A takaice dai abin da ke ciki kenan.
To ranka dai, bisa bayanai da kuka tattara, me kuke ganin yake haifar da waɗannan hatsura?
Well, a kashin gaskiya kamar da ka tambaya, hatsari dai in ya zo ya zo, amma in zai zo ya kamata a samu wani kiyayewa da yake, ko in ya zo a samu wani minor injuries cikin hatsari. Tribobinmu na zamani mafi yawanci akwai wanda ake ce ma wawa drivers nan,
wato wadanda ba su da tashoshi kenan, suna kai da kawowa suke, suna daukan fasinjoji
haka, suna nan a mafi yawancin su cikin kasan ga su, kuma ba su da union suke ciki. To abin da muke sani ne mafi yawancin su motocin manya ne. Me yasa nace maka motocin manya ne? Domin series of meetings da muka yi da manya kan cewa a sanda za a yi a kawai da wawa na manya, an sun karbi maganan da hannu biyu kan za su yi muhawara kan wannan zance. In gari yawa sai ga maganan ya sha ruwa. Zai shi mu dangana shi kan political dispensation da muke ciki a zamanin ga. Political parties mu da ke shugabancin mu kasan nan suna duban cewa kaman everybody is a voter. Kowa vota ne. Maybe in you use one measures on that, it will affect the fortunes of his party in the near future.
Wato kowa duka yana da daman kada kura'a, a don hakan ya dauki mataki akan me shi zai yi mummunan tasiri kan sakamakon zabe da zai shiga
haka. For example, kaman fage mun ga dake yawo cikin zangonnin a daidaita sahu, law ya nuna musu ga yanda yake mata ku yi. An ce parliament za su implement law da yake za su ba su hanya su yi aiki, but
and the law enforcement agency are not doing their work effectively. Don't she pragya instead of one passenger, they now take three or four. Kagan, kagan, I don't suppose that it is not a commercial, I mean, transport operators. Like at the moment, private me. So we should inkaduki more. Kedigetski, you are at risk. Driver come is at risk. LI-2180, yanu namaka, abindiza imamish. But what do we see in Ghana? And the law is under the carpet.
Is that good enough? I'm she bayan in the kaki. Mafi akasana has ordered Aki Fuskanta, ma, yana de nasaba, da masu harkar adili, tesa hu kuma dukanka sangana ma, bi aminci su yi aiki su samar da kudaden shiga ba tukuna ko ba haka ba kuma mutum biyu ya kamata su ainihin dauka amma shi suna daukan mutane fiye da biyu yana daga cikin abin da ke haifar da wannan matsaloli
regulation ya nuna kaman 3 weeks ke ga precisely one example yes adedita gangaro nan zai kawo passenger macin da ke aje da ice water da drinks that take serve sai dauke ta yar da ya dauke ta kuma sai sa ya gudu Allah sa nan jama'a ne sai aka kamo shi in about 30 minutes sakani minti 30 da aka yi ta asibiti sai ta mutu last week an sa shekara 10 sarka kaga ne ko don shi inda ana samun good regulation kan wasu wannan ababa ina jin da komai mu ya je daidai yanda muke so mu ma a kiyaye rayuwar mu da lafiyar mu da iyalan mu baki daya
dan kare da karshe wani mataki ne ku kuke dauka domin ganin an rage yawan hasari a Ghana sa'annan kuma stakeholders wani collaboration kuke yi da su akwai trainings da ake yi domin tabbatar da cewa an rage yawan hatsura
well as transport unions most especially GPRTU muna educating drivers and any driver bin mo muna ba su up training kai da kai muna ba su training kai da kai da yake za su kiyaye lafiyan jama'a kaman Kaduna Road Safety Authority mu da su muna haduwa da'iman muna tafiyar da lamarin da ke kasanga mu shi san ce maka statistically last year accident ya reduce mu da su muna meet saboda shi addu'a dai muke yi mu kiyaye kanmu kuma Allah ya kiyaye mu don accident has no respect for anybody irrespective of your color
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da wannan shirin sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu Malam Muhammad Kana sakataren kungiyar GPRTU ta masu motoci masu zaman kansu ta kasa da shi wakilin Hamza Adam da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Daji Balawi da ya hada mana sautin shirin Baba Yakubu Mikeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
aje jama'a shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon ƙarya ta kasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakin sa Muhammad Hamdan Daglo wanda yake jagorantar rundunar sa kai ta RSF matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda fada ya barke tsakanin su fiye da wata guda da ya gabata taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyyar da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci Ungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. Hukumomin kula da fannin shari'a na kasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar ta Iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'a ta Iran ta ce wani mutum mai suna Sharuz Saknuri wanda aka fi sani da Alex shine shugaban kungiyar kuma shine jagoranci safarar 'yan matan zuwa kasashen Larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Mizan ya ruwaito.
To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin. Sai Dadi Balawe da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.